Sashi Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alpha Radio da ke kuma su kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayo shi ake bukata a voahausa.com ko sashinhausa.com. Ba saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa sannan a hankali zaman lafiya na kankama biyo bayan rikicin da aka yi a garin Buhari wanda ya sanadiyar kune-kune a garin da ma hasarar dimbin rayuka da dukiya. A yau za mu buɗe layukan wayarmu ne domin ku kira ku bayyana ra'ayi akan waɗanne ƙarin matakai ya kamata a ɗauka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin mabiya addinai daban-daban musamman a irin wannan lokaci na bukukuwan Kirsimeti da sallar sabo shekara. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Kada a manta a sa alamar tarawa farko kafin a jero lambobin. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jihadin da duniyar ta wuni.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yau Talata ne 'yan ƙasar Liberia suka sake komawa ruhun zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa. Tsohon mashahurin ɗan wasan ƙwallon ƙafan nan Jojuya shi da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga cikinsu ya maye gurbin shugaba Ellen Johnson Sirleaf wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin mulkinta na biyu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Dama dai waɗannan 'yan takaran Boakai da Awe su ne suke sahun gaba a zaɓen da aka gudanar a ranar 10 ga watan Oktoba da ta gabata. Waye ya samu kashi 38.4 yayin da Boakai ya samu kashi 28.8. Ganin daga cikinsu ba wanda ya samu adadin da ake bukata mai rinjaye ya sa dole a sake zagaye na biyu na wannan zaɓe. Sai dai an samu tsaiko domin kotu ce ta kawo wannan ta ce da a ranar 7 ga watan Nuwamba ne ya kamata a gudanar da zaɓen. Wanda ke marawa waya baya a matsayin mataimaki dai. Mataimakiya ita ce Santa Jewel Howard Taylor wacce ita ce tsohuwar matan shugaba Charles Taylor wanda ya haifar da fadar ƙasar Liberia a cikin shekarar 1989. Ana zargin cewa wannan matar wato matar tsohon shugaban ƙasar da take mataimakiyar waya ita ce ta taimaka masa samun nasara a yawancin gundumomi a zaben farko. Duka 'yan takaran dai sun gina kamfe ɗinsu ne akan batun samar da aikin yi ga 'yan ƙasa, inganta ilimi da samar da ababen more rayuwa. Amma kuma a wuri ɗaya wasu masu kambokai ɗan shekaru 73 da haihuwa na cewa bai taɓuka komai ba na tsawon lokacin da ya kwashe a matsayin mataimakin shugaban ƙasar Sirleaf. Yayin da shi kuma waye ɗan shekaru 51 wasu suke cewa bai da kowace irin ƙwarewa a kan harkokin mulki. Masu kula da harkokin yau da kullum sun ce zai yi wahala a samu sakamakon zaɓen cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Tun sahilin da gwamnatin ƙasar Sudan ta kudu ta samu nasarar kame wani tungar 'yan tawaye a cikin satinin ta gabata a kudu maso yammacin ƙasar, to tun daga wannan lokaci ne 'yan gudun hijira suka yi ta kwarara zuwa makwabciyar ƙasar wato Congo. Wasu daga cikin su ko har da 'yan tawaye saboda haka ne yasa sojojin ƙasar ta Congo suka shiga kame wasu daga cikin waɗanda suka tsallako domin tsoron kar wannan rikici ya tsallako ya shigo musu. Sai dai 'yan gudun hijira sun ce ana kamawa hadda wasu matasa da ba su cikin sojojin 'yan tawayen. Grace Gaba da take magana a bakin iyaka a garin Aba inda 'yan gudun hijiran da yawansu ya kai 300,000 suka yi tunga, ta ce dan uwanta Joseph Moro na cikin waɗanda sojojin na ƙasar Congo suka tsare a wurin da sojojin ke binciken masu gittawa kuma tun daga wannan lokaci suke tsare da shi kawo yanzu. Ta ce dukansu sun yi rajista ne a matsayin 'yan gudun hijira a cikin watan Janairu na wannan shekarar. Gaba ta ce kuma dukkansu suna zaune ne a sansanin da ke Aba, sai dai a cikin satinin ta gabata ne suka yi kokarin komawa ƙasar ta Sudan ta kudu domin ganin ko za su iya zuwa da sauran 'yan uwansu da suka baro can ƙasar. Alexi Akambi, mai magana da yawun hukumar kula da 'yan gudun hijira na ƙasar ta Congo a garin na Aba, ya ce mutanen da sojoji ke tsaye da su da suke tuhumar 'yan tawaye ne sun tsare su a barikin sojan da ke Dungu, inda daga bisani za a mayar da su Sudan ta kudu bayan an tantance su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Kasar Masar ta kashe yan tawaye har su 15 bayan an same su da laifin kai harin ta'addanci a wani wurin da sojoji suke a yankin Sinai a shekarar 2013. An kashe waɗannan mutanen ne dai a yau Talata a daidai lokacin da ake kashe wasu su ma a gidan yarin da ke Cairo, wanda wannan shine kashe mafi yawa da aka yi a kasar tun bayan da aka kashe wasu 'yan jihadi su 6 a cikin shekarar 2015. Duka mutanen 15 da aka kashe an kashe su ne ta hanyar ratayewa. Shugaban kasar na Masar Abdul Fattah al-Sisi ya umarci sojojin kasar da su ƙara azama wajen ganin sun murƙushe ƙungiyar IS biyo bayan kashe wasu mutane har su 300 da aka yi cikin wani masallaci da ke Sinai a cikin watan da gabata. ‘Yan ta’adda a yankin na Sinai sun kashe ɗaruwan ‘yan sanda, sojoji da ma fararen hula cikin shekarun da su gabata. A wuri ɗaya kuma an yanke wata ‘yar ƙasar Birtaniya hukunci bayan da ta yi ƙoƙarin shiga da ƙwaya, abinda dokar ƙasar ta yi hani da shi.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji da farko, sannu a hankali zaman lafiya na kankama biyo bayan rikici da aka yi a garin Buhari wanda ya yi sanadiyar kone-kone da hasarar dimbin dukiya da rayuka. Yanzu haka wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina na cikin garin kuma ga rahoton da ya aiko mana.
A yanzu haka ina nan a cikin garin Buhari, amma bisa ga dukkan alamu dai zaman lafiya yana samun gindin zama a wannan gari. Malam kai kana nan abin da ya faru jiya, me ya faru ne a gurguje kuma a takaice?
Okay, to zan iya bada labari dai kan abin da ido na ya gani. Shi abin da ya faru shine fada ne irin na cultism da suke yi.
To shine kungiyoyin asiri kenan.
Yawwa, to shine dai kosin aka cika wani yaron gwari wuka a ciki. To a lokacin da abin ya faru, mu muna zaune sai muka ji ihu na mata. Sai wani ya fito yace yana jin ihu mata a baya, amma me zai hana mu zagaya baya mu je mu ga me yake faruwa. Muna zagawa sai muka samu yaro a kwance cikin sa a fashe an danne da riga. To daga nan juyawa wanda zamu yi kai muka ji karan mutane suna gudu. Sai daga nan kuma gwarawa suka fara cewa Hausawa ne suka yi musu wannan abu. Saboda lamari ne da ya afku cikin dare, ba za a gane ya Bahaushe yayi shi ba, kan kabilar gwari yayi ba za a gane ba. Misalin karfe 2 abun ya faru, kan misalin karfe 3 aka kira waya aka ce yaron ya rasu.
Wani ga nauke nan kemin karin bayani idan gane da musabbabin rikicin da ya faru da ya haddasa kone babbar kasuwar garin Buhari da ma karin wasu gine-gine baya ga hasarar dukiya da rayuka. Lokacin da na isa garin ɗazu-ɗazun nan, naga tulin jami'an sojoji da 'yan sanda na ta kaiwa da kawowa, kuma sannu a hankali zaman lafiya na kankama. Mai martaba sarkin Buhari Alhaji Muhammad Awal Musa Ijakoro ya yi jan hankali.
Hakikan gaskiya wannan halin da muka shiga ciki hali ne na kunci, wanda an yi asaran dukiyoyi. Muna fatan Allah ya mai musu dadubansa. Muna jan hankulan jama'a a yi haƙuri da abin da ya faru, kar a ɗauki doka a hannu, saboda gwamnati tana nan, ana bincike a kai, za ta kuma ɗauki matakai.
Daga bisani na ji ta bakin wasu jama'ar gari.
Sunana Aliyu Salihu daga cikin 'yan majalisu na Buhari Council. Honorable Minister, ya kamata ya zo ya duba ga abubuwan da ya faru ya ƙara tausa mutane. Mutane sun yi asarori waɗanda ba mu taɓa gani a Buhari Council ya faru ba.
To alhamdulillah yanzu muna da zaman lafiya da kwanciyar hankali, amma kaɗan ba da yawa ba. Amma har yanzu gaskiya kaga dinga shaguna nan rufe, masu kasuwanci har yanzu ba su fito ba.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Buhari, Abuja, Nigeria.
Tuma talla a gaida Hassan Maina kaina kafin buɗe layin waya a shakata da wannan waƙar.
alhamdulillah mutanen plateau sun gyara zaman su ana nan ana zaman lafiya babu tashin hankali babu fargaba Allah mun gode kai
plateau ka same albarka plateau ka same albarka samu salama plateau samu salama plateau
ai zaman lafiya Allah kuma ya taimake mu gidan radio da talabijin ta jiar plateau na roƙon
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
To madalla mun samu kira na farko daga Kaduna. Wake kan layi daga Kaduna?
Ni dokan da radio jiri daga doka.
To muna sauraron ka.
To ana magana akan wani maudu'i ne wake yi.
Eh waɗanne ƙarin matakai kamata a dauka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin mabiya addini daban-daban musamman lokacin bukukuwa irin kamar su Christmas, sabon shekara da sallah da sauransu.
Eh to na farko dai shi duk wanda yake rike da gwamnati in shi musulmi ne ya adalci. Ga su musulmi da kirista aka shi ma kirista yana da office ya yi adalci a ofishin shi kowa da kowa to haka zai hada kan mabiya a bayan haka kuma su mabiyan kowanne ya bi doka in ya ga dan sanda ko da ba musulmi ba ne in musulmi ne ya mishi biyayya shi kuma kirista in ya ga dan sanda ko soja ko da ba musulmi ba ne to ya ba shi haɗin kai to ana yin haka su kanka su haɗa kansu mu ma mu haɗa kanmu
To madalla
to Allah da za a samu zaman lafiya.
Masha Allah mun gode kwarai da gaske. To bari mu kitara zuwa jihar Kebbi. Wai daga Kebbi.
To
assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kana magana da dan Asabe mai fata daga Yauri.
To malam dan Asabe mu je zuwa.
To da farko ina so in jawo hankalin mabiya addinin Kirista da Musulmi dangane da matsaloli da ake samu hukumar shin jituwa. Kowa she mutunta addinin dan uwa. Allah haka ya ga dama ya halicce mu waɗanga musulmai waɗanga kirista sannan musulmi sun yarda da dukkan annabawa amma gaskiya wani lokaci akan samu daga ciki wasu mabiya addinin kirista suna suka suna zagi zuwa ga annabi Muhammadu wanda da wuya kaga musulmi
dan asabe mai fata ba abin da muke so mu ji kenan ba abin da muke so mu ji ta wannan hanyoyi za a inganta kwanciyar hankali da zamantakewa da juna a lokacin irin wannan ba cewa muka yi a ba wani laifi ba
to gaskiya kowa shi rike fahimtar sa babu suka babu zagi Allah haka ya ga dama yayi musulmi da kirista
to madalla mun gode
kowa addinin sa yawaye
to madalla mun gode to bari mu kitara zuwa ga jihar Katsina wake magana daga jihar Katsina
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam
Muhammad Sanusi daga Funtua Katsina State
to Muhammad Sanusi muna sauraron ka
muna mai jaran waya
to muna sauraron ka
a gaskiya nan fata ne game da sha'anin gwamnati da zaman lafiya abin da ake tattauna shi ne gwamnati ta ba matasa aiki ne matasa sun cika yawan kashe-kashe gaskiya a wannan sai dai abin da aka gani kawai
to madalla
da fatan ne muku fatan alkhairi Allah ya sa a tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske
buguwa kan
mun gode to har yanzu dai muna jihar Katsina waye daga jihar Katsina kuma
sabana a lokacin gama
to ya me ya sunan malamin
sunana alfazazi ne caji tsakiya
to alfazazi muna jinka
yawa ina mana fatan alheri
to madalla
alfazazi ina neman ku ne ba sanin ku ba sai yau
mun gode alfazazi to kada manta maudu'in da muke tattaunawa akai shine waɗanne irin matakai kamata a dauka wajen inganta wanzar da zaman lafiya tsakanin mabiya addini daban-daban musamman a lokacin bukukuwa irin na sallah na Christmas da sabon shekara waɗanne irin matakai kamata a dauka kada manta ba mu ce a daura mu wani laifi ba a kira kawai a bayyana ra'ayi so na Kaduna mun samu kira da Kaduna waye ke kira wace magana da Kaduna
sunana Abubakar Muhammad
to mallam Abubakar muna sauraron ka
yawa hanyoyin da za a inganta zaman lafiya tsakanin abilu kuma ɓangarorin addinai shi kowa ya mutunta juna ko kuma kowa ya mutunta addinin juna. Misali abin da ya faru a Buhari, kaga ai kusan a hannunsu wanda ba haka ya kamata ba, tunda akwai gwamnati duk abubuwan da ya taso irin wannan kamata ya yi a kira gwamnati a sanar da su ga abin da ke faruwa maimakon a ce wani ya ɗauki doka a hannun shi.
To ma Allah mun gode, bari mu ƙetara zuwa jihar Yobe. Na Yobe, waye daga Yobe?
Alhaji Ali Kiraji Gashuwa ne daga jihar Yobe.
To Alhaji Ali, muna sauran ka.
Duka bangarorin biyu kowa ya mutunta addinin juna, shine abin da zai kawo zaman lafiya.
To ma Allah mun gode, a rika takaitawa domin su masu samu
matasa kuma yana
shi a rika takaitawa domin su samu su kira. Bari mu ƙetara zuwa jihar Kaduna. Wa ke magana da Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mallam Jabbe, barka da aiki, barka da yammaci.
Wa alaikum assalam, Musan Garo.
To alhamdulillah, kamar yadda ka faɗa, Alhaji Musan Garo, mai radio da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Eh, muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni dai nasiha nake so ne yau shugabannin mu. Saboda idan muka dauka kaga abubuwan da ke faruwa, wani dan idan da mun Qur'a a wani guri ba zai iya yin adalci a tsakanin al'umma ba. To ya kamata a ce mutane su lura da irin wannan, kuma su ɗan siyasa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo irin wannan. To amma fatan da muke, ya kamata a ce al'umma su riƙa haɗa kan al'umma, su kakkai tunanin da za ka faɗi zaɓe ko ba za a zaɓe ka zaɓe ba, kai tunanin cewa za ka goyi bayan wasu domin a samu irin wannan matsalolin. Ya kamata mutane musulmi da kirista su ƙoƙari su zauna lafiya a Najeriya. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, Allah ya sa mu ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wanzuwar arziki a Najeriya. Alhaji Musa Garo, ka tashi lafiya.
To madalla mun gode, bari mu ƙeta zuwa Taraba. Waye daga Taraba?
Haruna mai tarago daga Taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Allah Haruna, muna sauraron ka.
Abin da ke faruwa shine gaskiya, fi sabilillah, idan ana son gaskiya gwamnati ta shiga cikin wannan abin, to kamata yayi a daina son kai duk lokacin da ya tashi a daina daukan doka hannu. Duk lokacin da ji labarin abu kan ya faru, to kamata yayi gwamnati ta shigo da wuri-wuri, ba sai an yi wa jama'a illa su shigo ba. Saboda kana fatan abu tashi lafiya. Haruna mai tsarugu daga Wukari, jihar Taraba, Najeriya.
To madalla mun gode. Sai kuma jihar Kaduna, waye da Kaduna?
Bello Sokoto ne daga nan Kaduna.
To Bello Sokoto, muna sauraron ka.
To gaskiya dai abubuwan da suke faruwa akan kicin addinin nan da kabilanci gaskiya ishe mu. Saboda haka muna roƙon mutane talakawan Najeriya, don Allah da Annabi, a hankuri da juna. Saboda gaskiya wannan zai kawo cigaba. Kullum a kashe-kashe, ba ƙaƙƙauta, ba yara, ba mata. Saboda Allah mu duba wa zama tare da muke da shekara 40 da ta wuce. Allah yana kiran mu musulmi da kirista, don Allah su ɗauki hankuli. Saboda Allah, saboda a samu zaman lafiya a ƙasar, a samu cigaba a arziki. Na gode Bello Sokoto daga nan Kaduna.
To madalla, mun gode ƙwarai Malam Bello. To bari mu ƙetara zuwa jihar Taraba. Mu koma, waye daga Taraba?
Taji Haruna, madaki ban Taji daga jihar Taraba.
To muna sauraron ka wasanni.
Wallahi ne ina ɗaukar laifin nan, ina ɗora wa 'yan siyasa. Kamar ni a jihata, an yi rikici a Wukari, an yi a Gembu gabaki ɗaya, ba wanda aka hukunta ko kwaya ɗaya. Shi yake kai ga wasu suke ɗauka doka hannu. Idan da za a yi rikici a bincika, a hukunta masu laifi, kowai gani da talaka da zai ɗauka doka hannu, ba laifin 'yan siyasa ne. Domin yanzu haka jihata Adam na ɗaya kusa kokari ake so a haddasa fitina ma, saboda suna amfana da wannan fitinan ne. Ni ne Sadi Haruna, madaki daga jihar Bantaje,
jihar Taraba, Kaduna, Gombe. To madalla, mun gode Malam Sabiu madaki. Yanzu kuma sai mu koma jihar Kaduna. Da Kaduna wake magana da Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Muna na Abdullahi Lala, sila tashar mota kawo a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To muna sauraron ka.
A to ni na farko dai, gwamnati ya kamata a ce duka addinan nan guda biyu ya kasance ta jawo ainihin malaman sun shigo cikin gwamnati, ya kasance sun ba su ƙarfi akan kowa ya koma wajen mabiya, haka malamansu, haka su dinga faɗakar da mutane a unguwa da sauransu akan zaman lafiya da kuma zamantakewa tsakanin jinsin guda biyu. To in gwamnati ta ba da ƙarfin nan, kuma ta ba da duk abin da ya kamata, to ina tabbatar ma mutane, in dai gwamnati ta yi haka, to wannan rigimar-rigimar nan na addinance da ƙabilanci, insha Allah za a daina. To amma gwamnati sai wani lokaci sai ta yi sakaka da bar mutane haka, to kaga dole wannan irin rikice-rikicen da dinga samu. Amma in ta jawo su,
kuma
ta jawo mutanensu, to insha Allah za a samu abin da ake
To madalla sai Ikiti. Waye magana daga Ikiti?
Yawa kana magana da Safi da Yarima kan fajihar Kano da kanan jihar Ikiti.
To muna sauraron ka.
To ni dai ina ganin ya dace gwamnati gaskiya duk wanda ya dauki doka a hannunsa ya dace a samu a hukunta shi in dai ana hukuntawa. Ina ganin waɗanda suke ɗaukar doka a hannunsu da sauran rikici-rikici kuma zai dinga yi mana sauki kuma da fatan Allah ya ba mu zama a ƙasarmu da duniya gabaki ɗaya. Ina wa Radio America fatan alkhairi.
To ma da lamun gode daga wannan waya za mu replying waya kuma sai in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu dana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 3:20 na yamma. Yanzu kuma lokaci ne na
wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Niger, inda a yau ne aka soma gogawa irin ta gaba da gaba tsakanin 'yan kokowar kasar na jihohi guda 8 da ke Dabsa yanzu haka a birnin Zandar. Karo na 39 ya soma ne a yau da safe tsakanin jihohin Difa da jihar Doso, inda jihar ta Doso ta yi mata Difa 6-3 da mutuwar tsaye ɗaya. Yanzu haka dai a wunin yau 'yan kokowa 40 ne suka kasa, yayin da waɗansu suka yi mutuwa tsaye, inda kenan za a samu sama da 'yan kokowa 40 da tuni suka yi bankwana da lashe takobi na karo na 39 na kokowar gargajiya na wannan shekarar. Idan muka leƙa a filayen wasanni daban-daban na nahiyar Turai, 'yan wasan nan da ke buga ma club din Tottenham na ƙasar Ingila cewa da Harry Kane a yau Talata ya ƙara girka wata bajimta, inda tuni ya shace taurarwar nan ta duniya Lionel Messi da ke buga ma FC Barcelona, inda zoke yanzu Harry Kane ya kasance dan wasa a wannan shekara 2017 mafi zura kwallaye a raga tunda har ya kai 56. Harry Kane dai ya wuce Lionel Messi ne ta hanyar zura kwallaye a dukkan wasannin club dinsa, doko daga wasanni na cikin gida zuwa wasanni na kasashen Turai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na Premier League ta kasar Ingila, a yau Talata Tottenham ta shahe Southampton da 5-2, sai kuma Manchester United da Burnley suka yi 2-2. West Brom da Everton an yi banza da banza, yayin da Watford ta lalabe Leicester da 2-1. Chelsea ta karkare Brighton da 2-0, yayin da aka yi ɗibi na gashi 3-3 tsakanin Bournemouth da West Ham. Haka zalika an yi 1-1 tsakanin Huddersfield da Stoke City 1-1, yayin da Liverpool ta yi ma Swansea 1-0. A wasannin tennis kuwa, Joe Wilfried Tsonga dan kasar Faransa ba zai halarci wasannin tennis na Doha ba, waɗanda za su soma a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2018. Shi dai dan wasan na kasar Faransa ya yi wannan bayani ne ganin cewa ya bata lokaci mai yawa kamin ya ɗauki hutu a wannan shekara ta 2017, biyo bayan nasarar da kasar Faransa ta samu a Kofin Davis na wasannin tennis na duniya a ranar 26 ga watan November da ta gabata gaban kasar Belgium. Shi dai Wilfried Tsonga yana son ne ya ɗau lokaci domin ya ɗan huta kamin ya yi kimce-kimce na soma wasannin tennis na shekara ta 2018. Haruna Maman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 25 ga watan Disamba na ɗaya daga cikin ranaku masu tsarki mai muhimmanci kuma ga Kristoci, ranar tunawa da haihuwar Yesu Kristi ne, wanda Kristoci suka ɗauka a matsayin Allah da kansa ya zo cikin jiki mai ceton hasken duniya, kuma wanda aka haifa kimanin shekaru 2000 da suka gabata. Iyayen Yesu talakawa ne, kuma tarihi ya nuna cewa an haife shi ne a wurin da ake ajiyar dabbobi a lokacin da ake tsananin sanyi. Zamani da yawa da suka shuɗe, mutane da ke yawancin ƙasashen Asiya sun yi bikin fara hunturu a matsayin lokacin da ake samun canjin yanayi da kuma sabbin alharai da ke tattare da yanayin. mutanen zamanin baya a fadin duniya sukan tari wannan lokacin shekarar da kuma dakon sake bulluwar rana da bukukuwa da wasu al'adu masu yawa har yanzu ana yin wasu daga cikin a wannan zamanin da ake ciki har da jaddada muhimmancin haske bikin haihuwar Yesu Kristi kusa da lokacin fara hunturu ya zo daidai ne a waɗannan dadaddun al'adu da kuma bikin tsakiyar hunturu da har yanzu wasu al'ummomi a fadin duniya ke yi wajen 22 ga watan Disamba ƴan China da wasu al'ummomin gabashin Asia na bikin Dongzi lokacin da ƴan uwa ke tattaruwa su tuna da ƙarshen shekara da kuma bikin shigowar hunturu da dawowar haske yalda da dan bikin shigowar hunturu ne a Iran yayin da ƴan ƙasar Japan ke bikin Toji wani bikin al'ada da ake yi da fatan fara sabon shekara cikin koshin lafiya da sa'a bukukuwan su sha mabban amma a ko'ina murna da fata nagari suke ciki ga kristoci abinda ake yawan tunawa shine karni da yawa da suka gabata shine albishir din da mala'ika ya bada daren kristimeti na haihuwan Yesu da alƙawarin sa salama ga duniya alheri ga jama'a a kowace shekara a lokacin kristimeti abinda muke tunawa da shi shine dalilin bikin kristimeti ba dan abinda muke da shi ba amma don abinda muka kasance kowannen mu bawan Allah ne wannan shine dalilin murna a wannan lokacin na shekara shike sanya farin ciki a lokacin kristimeti a cewar shugaban Amurka Donald Trump yace muna fatan kasar mu za ta zama wurin da kowane dan adam zai dauka a matsayin wurin da ke cike da kaunan al'umma da ke cike da bege kuma ƙasa da ke cike da ban gaskiya sharhin muryan Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
to madalla kafin mu kammala shirin namu ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai amma wannan karan a takeice
takace yau talata ne yan kasar Liberia suka sake koma rumfan zabe domin zaben wani sabon shugaban kasa tsohon mashahurin dan wasan kwallon kafan nan Jojuwe shi da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai ne suke fafatawa domin ganin ɗaya daga cikin su ya mai gurbin shugaba Ellison Johnson Sirleaf wacce za ta sauka bayan ta kammala wa'adin mulkin ta na biyu kamar yadda dokar kasa ta tanada dama dai waɗannan ƴan takaran Boakai da waye sune ke sahun gaba a zaben da aka gudanar na ranar 10 ga watan Oktoba ta shekarar ta wannan shekaran tun sa'ilin da gwamnatin kasar Sudan ta kudu ta samu nasarar kame wani tungan ƴan tawaye a cikin satin da ta gabata a kudu maso yammacin kasar to tun daga lokacin ne ƴan kudu ƴan gudun hijira suka yi ta kwarara zuwa makwabciyar kasar wato Congo wasu daga cikin su ko har da ƴan tawaye saboda haka ne yasa sojojin kasar ta Congo suka shiga kame wasu daga cikin waɗanda suka tsallako domin tsoron kar wannan rikici ya tsallako ya shigo musu cikin kasa sai dai ƴan gudun hijiran sun ce ana kamawa har da wasu matasa waɗanda a cikin sojojin ƴan tawayen kasar Masar ta kashe ƴan tawaye har su 15 bayan an same su da laifin kai hari na ta'addanci a wurin da sojoji suke a yankin Sinai a shekarar 2013 an kashe waɗannan mutane ne dai yau a talata a daidai lokacin da ake kashe wasu su ma a gidan yarin da ke Cairo wanda wannan shine kashewa mafi yawa da aka yi a kasar tun bayan kashe wasu mutane ƴan jihadi sau 6 a shekarar 2015
da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da engineer mu na yau Mr. Chung Ibrahim Jarmeke cewa ayi bukukuwan Kirsimeti lafiya